This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 22 ga watan April na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon shugaba Joe Biden akan tallafin soji da ake shirin kaiwa Dakarun Kyiv. Shugaban addini a Iran Ayatollah Khamenei ya jinjinawa dakarun kasar da nasarar da suka cimma a harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da Tehran ta kaiwa Isra'ila a makon da ya gabata. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta tsaurara matakai akan Hamas domin ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya, shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ICPC ya ce za su fara amfani da sababbin hanyoyi domin yaki da cin hanci da rashawa a kasar.
Kamar hukumar tattara haraji ta kasa, wato Federal Revenue Service, inda muke magana su, inda za mu zauna mu haɗu da su, wanda za mu toshe yanda haraji yake a ma'aikatan gwamnati ke zirarewa.
Bayan nan kuma muna tafa da hira da Sanata Aminu Iya Abbas, kan taron Bankin Duniya da Asusun Bada Lamuni na Duniya suka yi a birnin Washington DC na Amurka.
Mun samu alfanu da yawa, riba da yawa wannan taron, saboda kowa ya san cewa za a Najeriya da kudin mu yayi ƙasa, sannan kuma tattalin arziki muna ƙasa, amma yanzu fa faɗowa shi za mu ka zo ga duniya irin shirye-shirye da ake yi da gwamnati take yi.
Kama kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarkin Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, inda ya duba batun zargin karɓa da bayar da toshiyar baki ga shugaban ƙungiyar Miyatta Allah na jihar Adamawa, zargin da ya musanta. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa da alamu ƙasar shi tana iya samun nasara akan Russia, la'akari da sabon tallafin sojin da ake shirin kaiwa Dakarun Kyiv, wanda aka kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon bayan shugaba Joe Biden, duk da turjiyar tsararru masu ra'ayin mazan jiya a Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republican da ɗan rata. A ranar Asabar an kaɗa ƙuri'a a kan sabon tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka biliyan 60.8, tare da fatar cewa Majalisar Dattijai za ta zartar da dokar cikin wannan makon kafin Biden ya rattaba hannu a kan dokar. A tunanina, wannan tallafin zai ƙarfafa wa dakarun sojin mu gwiwa. Ina addu'a wanda muke bukata sosai, wanda dubban dakarunmu suke da bukata sosai, Zelensky ya faɗa cikin wata tattaunawa da tashar yaɗa labarai na NBC ta yi da shi a cikin shirin Meet the Press tare da taimakon mai fassara. Sannan ya ƙara da cewa muna so mu taimaka a samu a yi abubuwan cikin lokaci domin a gaggauta kaiwa sojojin da ke bakin daga agaji, ba a ce cikin watanni 6 ba, domin su samu damar ci gaba. A jawabinsa na farko ga al'ummar kasar Iran tun bayan gagarumin harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da Tehran ta kaiwa Isra'ila a makon da ya gabata, shugaban addini a Iran Ayatollah Khamenei ya jinjinawa dakarun kasar da nasarar da suka cimma. Da yake ganawa da manyan kwamandojin Iran a ranar Lahadi, Khamenei ya yabawa dakarun tsaron da nasarar da suka cimma a wannan harin na bayan nan, wato yana nufin harin saman da Iran ta kai Isra'ila a ranar 13 ga watan Afrilu. Dakarun tsaron sun bayyana ƙarfin ikonsu da kuma irin halayyar kasar Iran, abinda Khamenei ya faɗa kenan. Kazalika sun bayyana ikon Iran da jajircewarta a duniya. Ministan harkokin wajen Iran ya sassauta harin ramakon gayyar da Isra'ila ta kai ranar Juma'a, inda ya kwatanta makaman da Isra'ila ta yi amfani da su a matsayin kayan wasan yara. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazana a ranar Lahadi, jajibarin wani hutun Yahudu da ake kira Passover, na daukan karin tsauraran matakai akan Hamas dan ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a Gaza. Cikin kwanaki masu zuwa zamu zafafa matakan soji da siyasa don matsawan Hamas domin ta hakan ne kawai za su sako waɗanda take garkuwa da su, abinda Netanyahu ya faɗa kenan ba tare da wani ƙarin bayani ba. Tun farko sojojin Isra'ila sun ce a birnin Rafa da ke kudancin Gaza ne ake aka ɓoye wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Da yammacin jiya Lahadi, kakakin sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar talabijin cewa shugaban ma'aikatan fadar gwamnati ya amince da ɗaukar matakai na gaba akan yaƙi, amma bai yi bayani takamammen abin da yake nufi ba. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla, anjima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC, Dr. Musa Adamu Aliyu, ya bayyana sababbin dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa ta hanyar haɗin gwiwa da ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin daƙile kafofin cin hancin kafin ɓarnar ta kasance. Ga ƙarin bayani da Dr. Musa ya yi wa wakilinmu a Abuja, Umar Faruku Musa.
To, na farko dai kasan Malam Umar, ɗaya daga cikin wato iko da ita dokar da ta kafa ita hukumar ICPC ta bayar shi ne cewa ta hana aikata shi wannan matsala ta cin hanci da rashawa. So, abinda na kallon shi ne cewa yadda za ka nuna mun shi ne muna buƙatar mu haɗa kai da ma'aikatan gwamnati mu ga cewa abubuwan da ake yi wanda yake ba daidai ba mu yi ƙoƙari a hana su, wanda ba zai kai har da za a zo ana ta maganar sai an yi kame sai an gurfana mutum a gaban kotu. Shi yasa muka bi wasu daga cikin ma'aikatu da muke ganin suna da muhimmanci kamar hukumar tattara haraji ta ƙasa wato Federal Revenue Service, inda muke magana da su yadda za mu zauna mu haɗu mu da su mu ga yadda za mu toshe yadda haraji yake a ma'aikatan gwamnati yake zurarewa, yadda za mu tabbatar cewa mun toshe wannan ƙofar a sojar gwamnati ta san kuɗin da za ta yi aiki da shi. Sannan kuma akwai aikata cikin gida inda kuma na so mu haɗa kai da su mu ga ya za mu taimaka wajen daƙile abubuwan da suke na cin hanci da rashawa a wannan ɓangare domin a samu tsaro na cikin ƙasa, inda zai taimaka wa gwamnati kuma in aka samu shi tsaro na cikin ƙasa zai sa waɗanda suke so saka jari da ƙasar waje za su samu kwanciyar hankali da za su zuba jari.
Kamar ta wace hanya za ku kwato kuɗaɗe kafin ma a je kotu ba ma tare da an je kotu ba, kuma kawo yanzu kun fara dora sikeli akan bin wannan dabarar kuma nawa aka samu?
Muna ƙoƙari mu ga cewa duka kuɗaɗen da muke ganin za su fita ko suna fita ta inda ba su dace ba muna ƙoƙarin mu yi tracing din ta ina suke fita, sannan kuma waɗanda suke ɗauka mu kirawo su a nuna musu cewa okay da abubuwan da aka gani, sannan a karɓo su waɗanda kuma ake ganin cewa a gurfanar da su a gaban kotu a gurfanar da su. Ina tunanin statistika da ya wuce da sati biyu ko sati uku mun yi bayanin yadda aka tattare matsalar wajen kusan biliyoyi na maganar harkar ayyuka da ake yi na mazaɓu da ake yi a cikin watan March ɗin nan da ya gabata. Hukumar ICPC ta kwato kuɗaɗe wajen kusan sama da biliyan ɗaya da wajen miliyan ɗari bakwai kusan waɗanda aka samu aka karkarɓo su a bincike da aka yi daban-daban a watan March ɗin nan wannan shekarar da muke ciki ta 2024.
Amma kwanan nan mun samu labarin cewa wata hikima kuma da ofishinka yake yi shi ne na bin kaidan shari'o'in da ke ƙasa ke hannu, inda ake da tabbatattun bayani ko shaidu na kuɗaɗe ko ƙadarorin da aka tara ba bisa ƙa'ida ba, kuna bin kadin mutane suna dawa da kuɗin nan ana janye shari'o'i. Kana ganin a wannan hanya ce mai kyau wadda ta fi hikima maimakon a ce sai an jira shari'a ta yi aikinta kafin a ƙwace dukiyoyin da ke hannun waɗanda suka yi zamba a gwamnati?
In ka kalla doka ta ba da dama ba wai janyewa ake kamar yadda mutane suke yi tunani ba, akwai abin da ake kira plea bargain wanda na san mutane ba sun sani. Doka ta ba da dama cewa da su masu gabatar da kara da wanda ake tuhuma a kalla abin da mutum ya ɗauka a duba a gani cewa me ya mafita.
Kuma ta wannan hanya kun kubutar da kuɗaɗe da yawa da dawa da ƙadarori da waɗannan jami'ai ko mutane suka sata da gwamnati?
Sosai, akwai ba zan iya baka alƙalaman ba amma na san an yi da yawa irin wannan abubuwan ƙoƙarin da mutanen da suke ɗauki abubuwan da ba nasu ba wanda sun dawo da shi wasu da kuma wanda suka tara abubuwan da in ka kalla za ka san cewa wannan abu ne da aka tara shi ta hanyar cin hanci da rashawa wanda an yi da yawa, kuma muna ta ƙoƙarin mu ga yadda za mu cika wannan al'amura.
shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
To Hafiz, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai isa makwabciyar kasar Pakistan yau Litinin domin halartar wasu taruka da suka shafi aiki tsakanin shugabannin kasar mai masaukin baki a daidai lokacin da ake tashin hankali tsakanin Iran da Isra'ila. Wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar da ke Islamabad ta fitar jiya Lahadi ya bayyana cewa tattaunawar za ta bada damar karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da dangantakar kasuwanci, haɗin kai, makamashi da ayyukan noma yayin ziyarar tasa ta wuni uku a Pakistan. Ana sa ran cewa shugaban na Iran zai gana da takwarar aikin shi Asif Ali Zardari da Firaminista Shehbaz Sharif da sauransu. Sanarwar da Pakistan ta fitar ba tare da ƙarin bayani ba ya ce za su tattauna akan al'amuran yankin da abubuwan da ke faruwa a duniya da kulla alaƙar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu don kawar da barazanar ta'addanci da suke fuskanta. Jami'ai sun ce wata motar tsere ta kauce daga kan layi yayin wata gasa a Sri Lanka, sannan ta murkushe masu kallo da jami'an da alƙalan wasa tare da kashe mutane 7, sannan wasu 20 sun jikkata. Dubban mutane ne suke kallo jiya Lahadi yayin da hadarin ya auku a tsakiyar wata gasar tsere a garin Diya Talawa, inda ake noma ganyen shayi a tsaunuka kimanin kilomita 180 wato mil 110 zuwa gabashin babban birnin kasar Colombo. Yan sanda sun ce ɗaya daga cikin motocin da ta kauce hanya kafin ta afkawa masu kallo da alƙalan wasan gasar, mutane 7 waɗanda suka hada da jami'an wasan 4 sun mutu, sannan ana yi wa wasu mutum 20 magani a asibiti, a cewar mai magana da yawun yan sanda Nihal Thalduwa. Ya ce 3 daga cikin mutanen da suka yi rauni suna cikin mummunan hali.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin Washington DC da ke Amurka, Sanata mai wakilta Adamawa ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aminu Iya Abbas, ya yi min ƙarin bayani kan taron da Bankin Duniya tare da haɗin gwiwar asusun bada lamuni na duniya ke gudanarwa duk shekara a lokacin bazara, da suka halarta tare da sauran wakilai da suka zo daga Najeriya. Sanata Aminu ya fara da min bayani kan taron.
Mun zo ne a madadi na Senator kuma memba na kwamitin sarrafa kuɗaɗe na majalisa. Mun zo taro na Bankin Duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya, wato IMF da World Bank. Taron da suke na shekara-shekara wanda ake kira spring meeting na shekara 2024. Shi muka zo ni na zuta da chairman ɗina Senator Sani Musa Neja, da ni muka taho daga Senate. Mun zo ga irin shiri da ake yi da kuma meeting da ake yi a wannan taron.
To kowane alfanu Najeriya za ta samu dangane da wannan taro da kuka zo?
To dole Najeriya za mu samu alfanu da yawa, riba da yawa a wannan taron, saboda kowa ya san cewa da Najeriya kudin mu yayi kasa, sannan kuma tattalin arziki muna kasa, amma yanzu ya fara faɗowa. Shi yasa muka zo mu ga duniya irin shirye-shirye da ake yi da gwamnati take yi, wanda shi minista na kudade na Najeriya da kuma gwamnan babban bankin Najeriya da kuma bankin kamfanoni na Najeriya wanda ake Bank of Industries da kuma small and medium scale agency wanda ake SMEDA na Najeriya, duk sun zo nan su ga duniya irin sare-sare da suke a Najeriya, kuma a nemo mutane daga kowace ƙasa a duniya wanda su kawo kuɗi Najeriya, su zo su sa jari su a Najeriya don samu riba. Shi ne abin da ya kawo mu, kuma shi muke bibiya muna gani abin da ake yi.
To izuwa yanzu ko kun samu ganawa da su waɗannan kamfanoni da ƙungiyoyi domin samun wasu abubuwa?
An gana su da yawa kuma ana nan ana bilateral agreement, abin da ke bilateral agreement tsakanin Najeriya da wasu kamfanoni da wasu gwamnatoci, kuma ana gaya mutane ababen da shi shugaban ƙasa Bola Tinubu ya kawo yanzu, a Najeriya sare-sare da yake na Najeriya saboda dawo da farfadin tattalin arzikin Najeriya musamman kuma da yawa sun nuna interest da kuma sha'awa na dawowa na zuwa Najeriya da wanda suke son fita ma suna cewa za su sake zama su sake kakuri Najeriya. Wato bayan bana nan kwanakin nan akwai rashi da aka yi a gida na gobara wata kama kasuwa na Yola wato cikin garin Yola. Kaga mu Adamawa muna kiran Yola garuwa biyu ne, akwai Jimeta akwai Yola. Jimeta ita ce headquarter gwamnati sannan Yola ita ce headquarter mai kira gargajiya. To nan aka yi babban kasuwan Yola da cikin garin Yola ta kama da wuta kwanakin bayan suka shi kuma kasuwar gaba ta kone. Ina kira ga mutane na musu jaje, ina ba su hakuri da ai hakuri kuma wanda suka yi asara Allah ya biya, Allah ya ninka musu abin da suka yi asara. Sannan ina so yiwa mai girma gwamna godiya da kafa kwamiti na bincike ga abin da ya faru da wannan kasuwan, saboda wannan ba na farko bane ba. Kasuwan ta kone kwanan baya, sannan yanzu kuma sai konewa. Mai girma gwamna ya kafa kwamiti musamman a bincike ya ga me ya faru. Ina kira ga mutane Yola da Allah ya hakuri a bi wannan umurnin kwamiti, ba wa kwamiti shawarar abin da ya faru so da a samu a tsaye da wannan abu. Ma gina kasuwa da zaki a gina saboda wannan abu bai kasa faru ba, saboda da dai sun asara wasu ba su saki tashi ba.
Sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya Amintsar Dattawan Najeriya Sanata Aminu Iya Abbas kenan a hirar da nayi da shi. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin ɗan Adam. A yau zamu duba batun zargin da ake yi wa shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo kwamishinan ƴan sandan jihar Toshiyar Bayi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumi. Sabon shirin ciki da gaskiya ya sauka a jihar Adamawa don duba yadda tsaye gumi ya janyo kama shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Alhaji Jaoji Isa. Labarin da muka samu ya kai ga kama Alhaji Jaoji shine kwarmatin da ya fito ta hannun wani dan jarida daga hakimin Belal dan lawan din Mubu Alhaji Abubakar Murtala, da yake zargin Jaoji da amsan na goro daga hannun barayin daji yana kaiwa kwamishinan ƴan sanda na jihar don arfa asiri. Rundunar da ta kama Jaoji don gudanar da bincike da zimman nesan ta kwamishina daga zargin. Ga dai abin da Jaoji ya faɗa wa wannan fili.
Sun ce na karbi kuɗi $2,400,000 in ban manta ba. Aka je hakimin na Belil, shi ya faɗa, shi ya rubuta musu, na ce ban yi daba gaishe shi gaban kwamishinan ɗan polis. An gaishe shi kuma ya zo yau ya faɗa da kanci shi fa ba haka ba ne, bai faɗa ba, ya tuba don Allah bai faɗa ba abin da ya faɗa gaban kwamishinan polis yau.
To, chairman, wannan kuɗi da aka ce ka karɓa, a gurin su wa ka karɓa? Kuma menene dalilin da yasa ake cewa ka karɓa?
Yasa na tambaye shi ya gaya min, tunda shi ya faɗa na karɓa ya gaya min waje wane ne na je na karɓi kuɗin, ko kuma shi ya bani kuɗin, ko kuma ya kawo min wanda na karɓi kuɗin hannunsa ya kawo min. Shi ya gagara kawowa, shi ya gagara ba da amsa, ya ce shi ai hakuri don Allah ba haka bane.
Chairman, daman can akwai wata magana ne wadda ta kai ta kawo domin Bahaushe yake cewa in ba rami to ya ga me kawo batun rami. Daman can akwai wata batu ne da ta ɗan hautsi na tsakaninku har ta kai ga ana zargin cewa ka anshi kuɗi a gurin waɗannan mutane, kuma idan hakan ne me nene wannan?
Abunda na so ne dai abunda ya faru a Belil, sun kama mutane guda uku, dan banga suka kama su ko hunta ko maharba, suka kai ga gaban hakimin din suka bubbuge su, daya mutu, daya ya mutu, suka aka kawo biyun gaban kwamishinan police aka bincika me yasa aka kama su. Babu, aka kama mutanen Belil din mutane biyu manyan yan banga din. Sarki ya kira ni don Allah in shiga tsakanin su da mutanen mamashin, na roke su za a yi sulhu, ba a yi sulhu ba har yanzu. Shi yasa sarki ya ce bari ya tamin ya samin ni ma bakin biro ya nuna duniya na karbi ne abu na tambaye kuma ya bani ko naira 10 sai bai bayar ba.
To yanzu wannan takaddama bari mu koma karta wannan mutanen da aka kama wanda ko yan banga ko marba da ka kira sun kama su kuma sun yi musu duka har daya ya mutu me ake zargin su da shi?
Abunda suka fada na zargin su ta kinnafi amma ba su bincika ba sun kama sun yi musu duka don ya kamata in kana tuma mutum in ka kama shi ka mega dan sanda shine ya kamata ba su hakan ba suka yadda dukan su har daya ya mutu abunda suka fada ne ban gansu ba ma.
To yanzu kai naka bincike ka dan bincika ko re baka binciko wasu waɗannan mutanen ko kai daman can kai baka da ma alaka da su sarki ne gayya to kai saka cikin
abu ni ban sani ba ma sarki ne ya buga min waya she min don Allah wani ga wani aiki da aka yi a Benin aikin din ya bashi don Allah ka cika tsakanin mu da mutanen nan wanda muka kashe wa mutane ace to shikenan naje na roga yan uwan mutanen akan su zanna tsakanin su sun tunda duka suma zama a Benin su zanna su yi ko sulfu ko su rejejina tsakanin su tunda mai mutuwa ya riga ya mutu shi yasa sarkin da kanji ya kira da na shi mishi bazan shiga ba sha don Allah don annabi ta mai geje kuma da na ta mai kishin ga abunda ta mai kunin ya jami ya she min na karbi kudi kuma na she ya zo ya ga ya min wanda na karbi kudi hannu zab in naira 10 ko murtala daya ya ga ya min ko kuma ya kawo shi ko kuma ya fada in shi ya bani ya she wallahi duka bai ban yi hakuri da Allah.
To yanzu wannan batu da kuka zo kuka ta fafata shi a ofishin commissioner yan sanda a ina aka tsaya da batun
wanda aka tsaya da ya she shi abunda ya fada ba haka bane abunda suka ya suka rubuta kuskure ne na shi ne kuma ba zan bare ba don sun bata min suna dole su zo su rubuta abunda suka rubuta da ba rubutun na gariya ne dole su wada haka ni kuma in shawara tunda mata min suna duk duniya ya duba ni ban taba yi in karbi kudi wani ba shi ni na karbi kudi wani she ba ya ba zan bare ba abunda muka tashi a gaban commissioner police
filin kuma ya tuntuɓi hakimin Belal wanda ya karyata labarin ya kuma nemi afuwa daga jaoji.
Babu wanda ya kawo maganar commissioner yan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado. Sai magana cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba wa commissioner yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi tiro ne kawai ya kanta. Ya sani na ka san akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Hunters Vigilante da aka samu ƴar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan ne sai muka ɗauki kes ne muka ba su ko mutanen Bagwan Adama wajen su ne shugabannin Fulani. Amma na maganar wai an ba da kuɗi ga chairman ne ko don ya zai ba da ya commissioner yan sanda wannan ba daidai ba ne. To wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo commissioner yan sanda babu. Tun commissioner yan sanda don a tabbatar da wannan maganar an haɗa mu da ni a matsayi na shugaban shi yaki ne ganin su mutanen Bagwan ne chairman ɗin an zauna an ko fahimci juna.
Yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya Alhaji Jawoji Isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji. Wani kira kake gare su kuma domin gani yanzu su maida hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wannan al'amari ba haka bane.
To shi wannan da shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugaban ki dama haka ta gadaye. Dole a san aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da sayan ya kawo kuma dole ka ɗauke shi don maganin yana chairman ko shugaban Fulani ko shugaban Bagwan na Adamawa an faɗi abu a kansa ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba ga shi yana faɗa ba a kan social media ana faɗan maganganu a kan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba. In ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayinka na shugaba sai ka ɗauki.
Duk da abin da shirin ya ji daga bakin hakimin Belal, mun ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa kan wannan zargi da aka yi wa shugaban 'yan sandan na jihar. Inda mai magana da yawun rundunar ya bayyana mana abin da ya faru daga bangaren su.
Sunana SP Suleiman Yayan Groje kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa. To yadda dai batun take wannan labari ya zo mana ne inda muka samu wannan labari inda kuma hankala sun tashi game da cin mutunci har a ce wasu suna zuwa suna karban kuɗi suna kawo ma commissioner 'yan sanda. A take ya ba da umarnin a gudanar da bincike yayin gudanar da bincike aka samu nasara an shika hannu da wanda ake zargi ya aikata haka. Sannan kuma bayan mun fitar da sanarwa na tabbatar da hakan din bai faru ba, domin shi wanda aka ce ya karbi kudin ya zo ya tabbatar, yau dai commissioner yan sanda satin Sabiu yana ciki na uku. Shi chairman na Mietti Allah cattle breeders bai taba zuwa ofishin commissioner ba tun daga ya shigo. Sannan kuma ba inda ya zo bellema ce ya bashi wani abu. Ya zo kuma ya kara tabbatar mana da cewa lalle shi abinda aka fada ma babu gaskiya ciki. Saboda haka commissioner yan sanda ya bada umurni a fada da bincike, a tattara hujjoji, inda ya kai ga aka gayyaci shi wanda ya fada wayannan maganganu, kuma da ya zo bai iya ya tabbatar mana da abinda ya fada ila iyaka mun fahimci abin din abu ne wanda babu alakansa da commissioner yan sanda. Sannan ya bada umurni a bada bailin shi wanda ake tuhuma, sannan kuma an bashi baili. Har ila yau commissioner yan sanda ya bada umurni gudanar da bincike, musamman idan har akwai masu aikata haka. To muna so al'umman jihar Adamawa su fahimta babu gaskiya cikin al'amarin, kuma duk wanda yake aikata irin wayannan abubuwa to ya sani yana yi kan muradin kansa. Idan kuma mun same shi, zamu gurfanar da shi gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka. To wannan dai bincike da muka soma har zuwa yanzu ba mu samu hujjan da zai tabbatar da abin da ake zargin sa kai, saboda shi wanda ya fitar da wannan sanarwa ya riga ya fada, kuma ya sake tabbatar mana da cewa babu alakan sa din game da abin da ya fadan din. Domin ma ya musanta ya ce shi bai ma fadi akan cewa an karbi kudi an kawo ma commissioner yan sanda, illa iyaka dai magana ne na social media. To saboda haka commissioner yan sanda ya bada umurni ya fada da bincike. Za mu yi amfani da wannan dama mu yi kira ga al'umma, irin gudunmawa da suke ba rundunan yan sanda na cimma burinta na gani ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Idan an samu sabanin haka yadda muka tsara na gani mun kare rayuka da dukiyoyin al'umma, to su gaggauta gaya ma jami'an tsaro, mu kuma shirye muke mu dauki matakai na ladabtar da ƴaƴanmu, ma jami'anmu, sannan kuma masu tallafa mana. Kuma mutane su guji jita-jita da ƙarya, saboda hakan yana sa mutum ya fita hanya ya je ya aikata abin da ba daidai ba.
Cewa mutumin da ake zargi ya nemi afuwar wanda aka yi wa kazafin, amma lawan Mietti Allah Barasa Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna. Masu sauraro, sai ku biyo mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da lagai da Sarfi Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa da alamu ƙasar shi tana iya samun nasara akan Rasha la'akari da sabon tallafin sojin da ake shirin kaiwa dakarun Kyiv, wanda aka kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon bayan shugaba Joe Biden. Duk da tarjiyar tsirarru masu ra'ayin mazan jiya a Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republican da ɗan rata a ranar Asabar, an kada ƙuri'a akan sabon tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka biliyan 60.8, tare da fatar cewa majalisar dattijai za ta zartar da dokar cikin wannan makon kafin Biden ya rattaba hannu akan dokar. A jawabinsa na farko ga al'ummar kasar Iran tun bayan gagarumin harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da Tehran ta kaiwa Isra'ila a makon da ya gabata, shugaban addini a Iran Ayatollah Khamenei ya jinjinawa dakarun kasar da nasarar da suka cimma. Da yake ganawa da manyan kwamandojin Iran a ranar Lahadi, Khamenei ya yabawa dakarun tsaron da nasarar da suka cimma a wannan harin na bayan nan. Wato yana nufin harin saman da Iran ta kai Isra'ila a ranar 13 ga watan Afrilu. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazana a ranar Lahadi jajibar wani hutun Yahudu da ake kira Passover na ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan Hamas don ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a Gaza. Cikin kwanaki masu zuwa za mu zafafa matakan soji da siyasa don matsawa Hamas, domin ta hakan ne kawai za su sako waɗanda take garkuwa da su. Abinda Netanyahu ya faɗa kenan ba tare da wani ƙarin bayani ba. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai isa makwabciyar ƙasar Pakistan yau Litinin domin halartar wasu tarurruka da suka shafi aiki tsakanin shugabannin kasar mai masaukin baki a daidai lokacin da ake tashin hankali tsakanin Iran da Isra'ila.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da taya ni gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.